الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهد وأن يمتي نرانا السبر يومنا 20 دبقي غوتر رمضان جراد بود أيادة اليو بودو دا 40 دبير واندي ذو ديدي دا شدة غوتر بودو miladiya 2024 kamar yadda muka saba a irin wannan lokaci mukan yi tafsiri na littafin Allah madaukakin sarki kuma ajiya mun sanar cewa a yau insha Allah ta'ala zamu rufe wannan tafsiri na wannan shekara yanzu abinda zamu ji malam zai karanta mana ayoyi guda 2 wadanda akan su zamu tsaya sai kuma shekara mai zuwa in Allah ya kai mu bismillah waɗannan ayoyi da muka karanta a kansu za mu tsaya idan Allah madaukakin sarki ya raya mu shekara mai zuwa inda rai da lafiya za mu tashi kan wannan aya ta 55 zuwa kuma abin da ya sauwaka abinda za mu yi amfani da shi yanzu za mu yi takaitaccen bayani kan abin da ya shafi zakka ta fiddakai da kuma abin da ya shafi idi da ladubban idi kasancewar waɗannan ibadoji guda 2 su muke fuskanta nan da kwana 2 zuwa 3 da haka su ne za su cike mana majalisin na wannan shekara in Allah ya yarda zakka fiddakai ana kiranta da larabci ko kuma a yaren shari'a ana kiranta zakatul fitri al-fitr shine buɗe baki an kira ta da wannan suna saboda tana wajaba ne yayin da aka gama watan ramadan aka samu al-iftar ma'ana baki ya bude ki sake ce mata zakatul fitr akwai kuma ana kiranta da zakatul fitra fitra ma'ana kamar halitta da Allah ya halicci bayi akai ko kuma zakatul abdan sunaye ne da malamai suke kira ta da shi amma ta fi shahara da zakatul fitr da Hausa ana cewa zakatul fiddakai wannan zakatul fiddakai shari'a ta shar'anta ta saboda hikimar ko shine saboda ta zama tsarki ga mai azumi kamar yadda yazo hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana cewa shi Abdullahi dan Abbas farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatan fitr tuhratan lisaimi min al-laghwi war-rafas wa tumatan lil-masakin من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وانا حديثي عبد الله دان أبدا ينا شامن ذان الله صلى الله عليه وسلم يا فرلن تذكر في الدكي دان تزمت أركي غا ما سو أذن طهرة للصائم تزمت أركي غا ما أذن سننكما دا تيروا وطومة للمساكين دا تيروا غا مسكيني suna cewa tsarki ga mai azumi domin ba za ka rasa na kaso a cikin azumin mutum ba musamman dukkan masu kuskure ne to wannan na kason da ake samu cikin azumi wannan zakat tana zuwa ta rufe shi ta dago shi ta tsarkake mutum daga abin da ya fada a ciki sannan hikima ta biyu kuma ciyarwa ce ga miskinai, wanda za a wayi gari an gama azumi za a yi sallah za a yi idi, to su kuma zai zama suna da abin da za su ci. Hukuncin zakar fiddakai, magana mafi inganci zakar fiddakai farilla ce, wajibi ce, duk da malaman Hanafiya sukan bambanta tsakanin farilla da wajibi, amma a gurin jamhurin malamai da abu ɗaya ne. Su gurin Ahnaf ne suna cewa farilla shine abin da ya tabbata da dalili qat'i, wajibi abin da ya tabbata da dalili zanni. To amma dai a gurin jamhurin malamai dai abu ɗaya ne, hukuncin ta wajibi ne saboda wancan nassin hadisin da muka karanta, farada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka Abdullahi dan Umar ma haka ya faɗa, yace farada rasulullah zakatul fitr, kuma ijma'i ne na malamai kan cewa farilla ce, kamar yadda Ibn Qudama ya ka cikin Al-Mughni, Ibn al-Munzir shi ma ya ambaci haka. Wannan zakatul fitr da kai tana wajaba, lokacin da take wajaba akan mutum shine lokacin da rana ta fadi ta ƙarshen watan Ramadan, muqaddara yau azumin mu 29. To idan rana ta fadi yau sai aka ga wata, to kun ga wannan ranar da ta fadi ita ce ranar ƙarshe cikin Ramadan, tunda da zara an ga wata shi ke na Ramadan ya wuce, to daga nan take wajabta. Wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi, tajibu bi ghurubi shamsi min akhiri shahri Ramadan. Idan kuma azumi 30 aka yi, to ran da aka yi azumi na 30 rana na faduwa shi ke nan ta wajaba. Suka ce da mutum zai yi aure ko a yi masa haihuwa ko a samu kafiri ya musulunta gabanin ranar ta fadi, to zakar fiddakai ta wajaba akan shi. Ana da yanzu a kaddara yau azumi 29 ko 30 kafin rana ta fadi sai a daura wani aure, to shikenan zakar fiddakai ta wajaba akan shi, in ya tafi zai fitar ya fitar wa matar. Haka ko kuma a haifa mutum ɗa kafin rana ta fadi sai a haifi ɗa, da haka in rana ta fadi to ɗan ya zama yana nan lokacin da ta wajaba, shi ma ta wajaba a fitar masa. Amma in bayan rana ta fadi ne mutum ya musulunta bayan rana ta fadi, to zakar fiddakai bata wajabta akan shi ba, domin bai ta riga ta fadi. Rana ta fadi lokacin ta na wajabtin ya riga ya wuce, shi kuma ya zo, don haka bata wajaba akan shi ba. Wannan zakatul fiddakai tana wajabta akan dukkan musulmi, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakatul fiddakai sa'an min tamri, sa'i ɗaya na dabino, aw sa'an min sha'ir, ko sa'i ɗaya na sha'ir, ala al-'abdi akan bawa, wal hurri da ɗa, wal zakari da namiji, wal unsa da mace, was saghiri da karami, wal kabiri da babba, minal muslimina cikin musulmi. Da haka wannan hadisi ya nuna waɗanda zakat take wajaba akan su, su ne wanda hadisin ya hafaito, bawa da ɗa, sannan namiji da mace, babba da karami, in dai musulmi ne, cewa minal muslimi ne ya fitar da wanda ba musulmi ba. Da haka Imam Shafi yake cewa cikin wannan hadisi da muka karanta akwai dalili da yake nuna manzon Allah bai wajabta ta ba sai akan musulmi, saboda me? Saboda tsarki ce, ita zakat tsarki ce ga musulmai, tsarki kuma baya zama tsarki cikakke sai ga musulmi, kuma tana wajaba kan wanda yake da iko. Wanda yake da iko, a nan ne malamai suke bayanin cewa tana wajaba akan wanda watan Shawwal ya shiga, wannan ranar ta fadi ta ƙarshen watan Ramadan, ya zama yana da abincin da zai ci, da abincin waɗanda yake ciyarwa, to abin da ya ragowa, ma'ana yana da buƙatar shi ta ranar idi da daren idi, buƙatar shi ta wanda zai ci, da yaran gidanshi, da waɗanda yake ciyarwa, to abin da ya ragowa to shine zai fitar da zakar fiddakai. Wannan shine akan wanda take wajaba. Akwai malaman da suke cewa ita ma tana da nisabi kamar zakatul dukiya, amma dai magana mai inganci ita nisabinta in ma tana da shi bai wuce wannan ba. Duk wanda aka wayi gari ranar idi yana da abincin da zai ci, da shi da iyalanshi wanda ya waje bai ciyar da su, to abin da ya rara to zai bayar da shi. Idan abin ba zai isa ba sai ya bayar ga iya wanda zai ɗauka. Misali ya zamana abin da ya rage ba zai ya bada zakar gaba ɗaya, yana da mace ɗaya da 'ya'ya biyu ko uku, shi kuma abin da ya rage bai fi mutun ɗaya ko biyu ba, to sai ya fara da kanshi, sai matar shi, sannan sai iyayen shi, iya gurgurdan abin da ya sawwaka. Wanda bai da hali al-mu'sir, wanda bai da hali gari ya waye na ranar Idi, ƙarshen watan Ramadan rana ta faɗi bai da abin da zai ci, to wannan ta sauka a kanshi kamar yadda malamai suka yi bayani. Mutum musulmi zai fitar wa da kanshi, zai fitar wanda yake ciyarwa. An yi sabani dangane da mace, ko suna ganin mace ko da tana da miji, indai tana da hali to ta fitar wa da kanta, kamar da shi ma yana da hali ya fitar wa da kanshi. Amma jumhurin malamai suna ce a'a, tunda mijinta ne yake ciyar da ita, to zakkanta tana kan mijinta, shi zai fitar mata, ya fitar wa da ƴaƴan shi, da duk wanda yake wajibi ne akan shi ya ciyar, inda mahaifinsa da yake ciyar da shi ko mahaifiyarsa da yake ciyar da ita, to duk wannan zai fitar musu. Haka nan bawa shi ma zai fitar masa. Amma wasu malamai suka ce a'a, macen in tana da hali ta fitar wa da kanta shine. Suka ce ai, abinda zai nuna cewa ba ta da alaka da ciyarwa inda matar shi kafira ce, ai shi ke ciyar da ita, wajibcin ciyar da mace kafira yana kan mijinta. Amma ba malamin da ya ce zai mata zakar fidda kai. Suka ce wannan ya nuna ba ta da alaka da ciyarwa, da haka kurin alaka ne da iko, idan tana da iko ta fitar. Da haka da yau mace tana da hali ta yi wa kanta, to hakan ya fi. Haka nan ɗa irin samari wanda yana da abin da zai fitar, to ya fitar wa da kanshi, ya bi ba sai ya jira an fitar masa ba. Yaro ƙarami shi ma za a fitar masa, idan yana da dukiya za a iya fitar mai daga dukiyar shi. Haka nan wawa wanda ba mahaukaci bane ko mahaukaci din ma, duka wannan za a fitar mai, wanda nauyin su yake kanshi zai fitar musu da wannan zakatin. Wannan shine abin da malamai suka yi bayani. Akwai magana Imam An-Nawawi yana cewa wa man wajabat alayhi fitratuhu wajabat alayhi fitratu man talzamuhu nafaqatuhu, duk wanda ciyar da shi ya wajaba a kanka, to zaka fitar mai da zakat fidda kai. Idza kanu muslimina, indai musulmi ne, wa wajada ma yu'addi anhum, kuma ya samu abin da zai iya bada zakat ta su, fadilan an nafaqa, abin da ya saura kan abin da zai ci kamar yadda muka yi bayani. Fa yajibu ala al-abi, wajibi ne akan uba, wal ummi akan uwa, wa ala abihima wa ummihima, haka nan wajibi ne kan babansu da babansu. Wa in alau, ma'ana mutum ya zama shi yake ciyar da baban shi da baban shi, to shi zai musu zakafi da kai, inda da kakan shi ma wanda ya fi baban shi, shi zai masa. In dai duk wanda nauyin ciyarwa yake kanka ya zama wajibi ne ka ciyar da shi, to kai za ka yi mai zakafi da kai. Idan sai dai in yana da hali kamar yadda muka ambata, to babu laifi mutum ya fitar. A gurin jamhurin malamai kamar yadda muka ambata, mace ko tana da hali mijinta ne zai mata. To amma yadda muka faɗa din, in ta yi babu laifi, haka nan yara ma in sun yi babu laifi, zai fara da karan kanshi, sannan ya je matar shi, sannan ya je ƴaƴan shi, da haka har ya fitar musu gaba ɗaya. Imam Shafi'i yana cewa wa man qultu tajibu alayhi zakatul fitri fa idha wulida aw kana fi mulkihi aw iyalihi fi shay'in min nahari akhira yawmin min shahri ramadan fa ghabat ash-shams laylat hilali shawwal wajabat alayhi. Yana magana wanda ya wajaba akan shi zakat fidda kai, sai aka yi mai haihuwa gabanin rana ta fadi kamar yadda muka ambata, to wannan jariri shi ma za a fitar masa. An tattauna dangane da ciki, magana mafi inganci, babu wajibi a fitarwa da ciki, ma'ana matar mutum tana da ciki ko da ya kai wata 5, 6, 7 ya wuce wata 4, to babu wajibi ya fitar. Wasu malamai suna cewa sai dai in ta ɗau'i yayi. Wanda zakar fidda kai ta wajaba a kan shi, sai ya mutu gabanin ya bayar, to sai a fitar daga abin da ya bari na dukiya. Mutum ne yau an kai azumin 29 an ga wata, bayan an sha ruwa sai Allah ya mai rasuwa, kun ga ya kai lokacin da ta wajaba, to za a cire a cikin abin da ya bari na dukiya, za a fitar da wannan zakka. Amma da ya mutu gabanin rana ta faɗi fa, ma'ana muna azumi na 29 kafin rana ta faɗi ko na 30 sai ya mutu, to wannan zakkar ba ta wajaba a kan shi ba, tunda lokacin ta bai shiga ba. Mun yi magana hatta maraya, shi ma za a fitar mal da zakar fiddakai daga abin da yake da na dukiya kamar da Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake fada haka nan idan kafiri ya musulunta to shi ma wasu malamai na cewa koda bayan rana ta fadi indai alfijir din idi bai kai to ba to zai fitar amma an muka dauki maganar jamhur mustahabbi ne ya fitar in ya musulunta gabanin ranar idi ma'ana gabanin alfijir ya fito mustahabbi ne ya fitar amma in gabanin rana ta fadi ne to wajibi ne ya fitar to sai gurgudan abin da ake fitarwa ana fitar da sa'i ɗaya ne daga sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya rawaito yace kunna nu'tiha fi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'ami muna bada wannan zakar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i ɗaya na abinci dan haka sa'i ɗaya ake barwa idan mu da annabi ne sa'i daban mu da annabi daban mu da annabi guda hudu shi yake yin sa'i ɗaya dan haka in mu da annabi mutum yake da shi zai fitar da guda hudu shine sa'i ɗin shine na mutum ɗaya in kuma sa'i ɗin mutum yake da shi to zai fitar da sa'i ɗaya ne ga kowanne sa'i ɗin nan zamu ga ana sai da shi ko yanzu an fara sai da shi akan jafshin da ake zuwa na titi zaka ga ana sai da shi akwai malaman da suke magana baya halatta a ikari sa'i ɗaya mun san sa'i bai kai kwano cifcin ba sai sai to baya halatta mutum ya bada kwano ɗaiɗai bai da sa'i ɗin ce shi bari ya auna kwano ɗaiɗai akwai malaman da suke cewa baya halatta in ya ƙara suka ce ya wuce gona da iri yayi bid'a amma malamai suka ce ita zakar fiddakai ba tana babin ibada bane tsantsa akwai abubuwan da suke ta'abbudiyya ne tsantsa ibada ce tsantsa wannan kuma ibada ce amma kuma akwai taimako a cikinta akwai hikima a ciki akwai ciyarwa suka ce da haka idan mutum ya kara babu laifi da haka da mutum zai zama bai da mudan nabi bai da sa'i sai ya dauko kwano sai dinga auna da kwano irin wanda muke awo da shi yana bada kwano daidai to babu laifi abubuwan da ake bayarwa malamai sun tattauna cewa waɗanda abubuwa da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito manzon Allah ya ambaci dabino ya ambaci sha'ir ya ambaci cikui a wata riwaya to waɗanda abubuwa su iya kadai ake fitarwa ake fitar da zakar fiddakai da gare su koko ana iya fitarwa da wasu abubuwan da ba wannan ba shi dai manzo Allah ya ambaci sha'ir ya ambaci dabino ya ambaci cikui ya ambaci zabibi zabib shine inabi idan ya bushe to wannan shine abinda manzo Allah ya ambata kuma shine abinda sahabbai suke fitarwa a wancan lokaci to sai malamai suka ce dole sai iya waɗannan ko ku a'a za a kalli hikima ta waɗannan abubuwa sune abinci a wannan zamani dan haka yanzu a kalli meye abinci a wannan lokaci to sai ya zama an fitar da shi daga ciki akwai malaman da suka kabi suka ce sai iya waɗancan abubuwan kurin amma magana mafi inganci jamhurin malamai suka ce kurin abin da yake galibin abincin mutanen gari wanda mutanen gari suke amfani da shi wasu suka ce wanda shi mai zakar yake amfani da shi wasu suka ce wanda garin ake amfani da shi to amfani a wani lokaci a cikin Ramadan ko gabanin Ramadan ko ran sallah wannan ma akwai tattaunawar malamai amma dai almuhimmi nan za ga abin da dai ake amfani da shi gabanin Ramadan shine dai cikin Ramadan shine dai bayan Ramadan dai inda ka je zama ganin shinkafa ake sai sauran waɗannan abubuwa da suke biyo bayan ta da haka wasu abubuwa ne da yake sune yau da gobe to mutum zai bada a cikin su ne zai bada sa'i guda zai bada sa'i guda akan kowane mutum kamar yadda malami suka yi bayani sun tattauna mai hukuncin fitarwa da kifi ko nama su malami suka ce baya wadatarwa ba a fitarwa da nama ko kifi kamar yadda Imam Shafi'i da wasu malamai suka yi bayani to dabino fa dabino ya zo a nassi su a wancan lokacin dabino abinci ne dan haka za a iya yi da dabino kamar yadda yake amma muhimmi mutum ya kalli abincin da ake ci a garin su sai ya fitar da shi mun ce sa'i ɗayan nan suna cewa abinda suke faɗa galibi suna cewa kilo uku ne kilogram guda uku ne to ko kwatankwacin haka da haka an auna an ga haka ne to mutum zai iya fitar da wannan wasu suna cewa ya halatta a fitar wasu malamai suna ganin ba laifi hatta irin abincin da yake an san'anta shi kamar yanzu ana yin taliya da fulawa ana yin makaroni da fulawa to suna cewa ita ma za a iya aunawa kai wannan adadin sai a fitar da ita kamar in taliya ce to kaga sai dai ka auna da kilogram ɗin da ake faɗa ya zama guda uku ka dora akan ma'auni ka ka fitar da kilogram nau'in kilogram uku misali shine sa'i daya domin idan kace auna ta za'i ba za ta auna haka ba sai dai in wanda ta kwankwatsin ci dama ana auna ta kuma irin ta kake amfani da ita amma makaroni kaga za ta iya aunawa ka ka bayar to suna cewa duk ba laifi mutum zai iya fitarwa irin wannan to an tattauna cewa me hukuncin mutum ya fitar da kima ma'ana mutum ya ci ni zan bada zakafin da kai ta shinkafa to ni naga talaka din nan yanzu ya buƙatar kuɗi kan shinkafa bare ni iyasta nawa ne kuɗin shinkafa yanzu dan an tattauna in zaka bada kima din ta wanda wani lissafin za'a yi na ranar sallar za'a yi ko na kafin sallar ko na menene to mu dauka ma zaka yi na ranar sallar din to me hukuncin fitar da kima to wannan gaskiya malamai sun tattauna akwai malamai da yawa da suke ganin baya halatta a bada ita kima abinci ne da manzo Allah ya ce a bayan ci zaka bayar suna ganin manzo Allah ya san da kimar ya san da kudin amma ya ce a bada abinci kuma ya kira shi tu'matan lil masakin ciyarwa ce ga miskinai suka ce ba a ce kyauta ba sai aka ce ciyarwa sannan kuma suka ce abinda sahabbai suka bada kunna nukhrijuha fi zamani rasulullah sallallahu alaihi wasallama sa'an min ta'ami sa'ina abinci suka ce kuma hikimar yinta dan a wadatar da waɗannan mabukata daga yin bara a ranar daga neman abinci to in ka bashi kuɗi kila ba zai wadatu ba sai ya tafi neman kuma abincin da zai to a gefe guda kuma su malamai na ganin babu laifi in an kalli bukatar wanda za a ba din sai a bashi a kima din ya halatta maimakon abincin kila bai da bukatar abincin wani yana da abincin amma bai da abin da zai sarrafa shi dan haka suna ganin maimakon ka bashi abincin ya je ya rasa yadda zai da shi kuma ya zauna dai gashi ana idin amma ba abinda zai ci saboda ba abinda zai hada abincin suka ce gware ka bashi kima to wala Allah in mun tashi mu hada waɗannan maganganu bai zamu iya kallon inda mutum yake idan ka kalli kamar mu nan inda muke kamar a Kano da jihohin arewa kowanne ana da bukata ana bukatar abincin yanzu dai magidanci ya san muhimmancin abinci ko zai wahala ka bashi abinci ce bai so kuma ana bukatar kudin kaga kowanne ana bukata amma tunda mu nan ana da bukatar abincin ba a kai lokacin da mutum zai ce bai da bukatar abincin ba to mutum ya bada abincin ya fita daga cikin wannan sabani amma in mun kalli wasu al'ummu wasu garuruwa za ka ga kowa yana da abinci dan haka abinci ba shine matsala a garin ba ko anan misali Saudiya yanzu in ka je karshen Ramadan din nan za ga mutane na fitowa bakin titi suna a'auna wannan shinkafar sa'i ana sanyawa a leda ana ajiyewa wanda zai zakafi da kai zuwa siya ya je baya to zaka tarar cewa waɗanda ake ba din galibi masu karba din masu zuwa zauna kusa da miskinai tunda kusa da masu sayarwa tunda abin ya zama kamar irin almajirai ne da suke mun mai tallan waina a saya a ce a ba su sadaka sisi layi ta ba su to can haka za ga mutanen mu wani sa'in sai ga suna gefe guda in an siya a ba su to su ma za ga sayarwa suke yi in sun tara su ne za su koma kuma can sai su kasa kamar dai almajiran nan dai da ake ba sadaka waina azan su ma suna hada baki da mai wainar in ka zo ka ba da naira 1,000 ka ce a ba su wainar 1,000 in ta ba su suka tara ita kuma ita ce ku sai mun 500 sai ta ba su 500 ta juya a bar ta suke gaba eh sai a ci gaba da talla in ta je kaga za ta sayi 1,000 kaga ta ƙara cin 500 su kuma sun samu 500 da haka ta siya to su ma waɗannan ana samu masu irin wannan suna zaune gefen masu waɗanda suke sayar da zakafin da kan in ka saya ka gani miskini ne ka bashi to shi kuma yana gefe ce yana tarawa in ta gama tarawa ko yazo ya sayo da wannan da arha ko kuma ya koma gefe shi ma ya bude ya sayar to irin wannan a irin waɗannan wuraren wasu suna ganin ka bada kuɗin ya sai amfani tunda ba a buƙatar abincin kowa yana da abincin a gida ko masu rayuwa a irin ƙasashen turai zaga suna rayuwa inda ma yake akwai musulman to in ya fito zai ga tunda akwai guraren da musulman ba su da yawa kila in ba masallaci ji ma ba zai ga musulman ba to kuma sai ga anan kila waɗanda suke buƙatar abincin kila in akwai ma da wuya a samu to irin wannan suka ce sai a bada kima din amma dai in ba haka ba mutum ya bada abincin shi ya fita mai da hadisi ya nuna lokacin da ake fitar da ita lokacin da za a fitar da wannan zakka ana bada ita gabanin a fita sallar idi kamar da yazo a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shine lokacin da za a bayar da ita lokacin da gari ya waye kafin aje sallar idi shi za su ce ita sallah karama muna cewa sallah karama da sallah babba saboda istilahi ne ba wani laifi a ciki dan a gane ne istilahi ne kalma ce da an saba fadarta kuma an san ma'anarta ita sallah karama sallar idi karama suka ce an fi so a dan jinkirta sallar idi dan a samu bada halin bada wannan zakar sallah babba kuma abinda ake so a yi ta da wuri dan mutane su koma filayya daga wani gurin sallah babba sai ka ji an ce za a tada karfe 9:30 to 9:30 shi ake sallah ake huduwa mutane suka koma kuma suka yanka dabban layyarsu kaga zai zama an ja lokaci ita kuma wannan sallah din tunda ana son a bada zakar kafin a fita sallah to ba da jin dan je ki ta ita ma kada a kai ta rana can kada a kai ta rana sosai idan yanzu inda aka ce karfe 8:00 da wani abu yayi ba sai an ja ta can ba wanda ya jinkirta bai bayar ba har aka yi sallar idi aka sako to ta zama sadaka daga cikin sadakoki ma'ana ba zai samu lada na zakar fidda kai ba sai dai samu lada na sadaka kuma wannan jinkiri sai dai istighfari amma su malamin suna ganin zai za iya barwa koda washi gari ne amma magana rajiha gaskiya gabanin idi za a bayar ya halatta an samu sahabbai suna gaggauta ta idi ya rage da kwana daya ko kwana biyu fitar da ita yau azumi 29 kila gobe in sallah kila kuma a ƙara guda daya to suna iya fitarwa kamar yadda aka samu sahabbai suna yi babu laifi akwai kaulin ma da suke cewa ya halatta a bari ita tun farkon ramadan akwai masu cewa kuma ramadan yayi tsakiyar ramadan Allamatul Qardawi rahimahullahu ta'ala shi yana cewa idan hukuma tana da kwamiti da yake karɓar wannan zakar ya halatta dama hukuma ta kafa kwamiti da zai karɓi wannan zakka ya raba to idan akwai irin wannan shi yana ganin ba laifi a bada ita tun tsakiyar ramadan saboda hukuma ta gama tsarawa ta gama fitarwa da wanda za a ba mai kuma a ce sai lokaci ya kure amma gaskiya mutum yana so ya dace da sunna to ya bada ita kafin zuwa idi wai wangarin idi kafin zuwa idi ko ya bayar ita da daddare randa akai azumi na 30 ko na karshe sai ya bada ita diya halatta idan mutum ya bayar da ita amma bata je gurin wanda yayi niyya ya ba sai bayan an sako daga idi to indai shi ya riga ya bari ta yi sani ka dauko ka ba wakilin wani ka ce da Allah gashi wani ya ce inda tashi fidda kai in baka ka bashi sai ya karba ya aje gida bai samu kai mun sai da aka sako daga idi to kai zakarka ta yi tunda ka riga ka bayar da ita ba baka jinkirta ba to wa ake ba wannan zakka wasu malamai na cewa ana ba waɗannan guda 8 sun bi guda 8 da ake ba zakkar kuɗi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil kace waɗannan guda 8 din su ne za a ba wannan zakka to amma mun duba hadisi manzo Allah ya ce ya tu'matan lil masakin da haka wasu malamin suka ce iya miskinai da fakirai ake ba ma'ana sauran ibn as-sabil wa fir riqab wal amilina 'alayha suka ce wannan ba za a ba su ba saboda manzo Allah ya faɗa yace tu'matan lil masakin da haka iya su ya kamata a ba wai kuma bayan wannan ba da haka miskinai da fakirai za a ba miskinai da fakirai kuma in mutum ya bayar baya halatta ya siya gurin wanda ya ba wanda zai iya bayarwa ce ta kuma sayar mun to baya halatta in ka bashi baya halatta kai ka siya sai dai shi ya je ya amfani da ita ko kuma in sayarwa ne zai sayarwa da wani da haka waɗannan sun fi su za a ba musamman wanda aga mafiya suna da tsananin bukata to su za a ba sannan an tashi bayar da ita ana so a ba wanda suke kusa da kai ita zakka ana so ka ba wanda suke inda kake yanzu da za mu kaddara kana da ɗa yana ce yana karatu a America ko yana Ingila to in akwai miskinai a can ya bayar a can shi ya bi sai in babu wanda zai ba to sai waya a nan gida ya ce to zakkan shi da Allah a ba miskinai a nan amma in ba haka ba inda mutum yake so an fi so ya bayar a can sannan kuma an fi so mutum ya raba da kai sai inda wani uzuri ko wani dalili to babu laifi amma babu laifi kuma ka bayar da ita ga wanda zai raba kamar yadda muka faɗa inda hukuma za ta yi komiti na karɓa to ya halatta a basu ko wasu masallatai wani sai akan samu masallaci da can ban san yanzu ba akwai masallatan da suka bada sanarwa cewa sun yi komiti na tattara zakafin da kai duk wanda ya fitar ya kawo masallaci su kuma masallaci za su raba miskinai da suke wannan area inda ake tare da su to in mutum ya bara a irin wannan gurin ba yayi ko da ba su raba ba sai bayan idi to in yayi ya riga ya bari babu laifi kuma zai iya ba miskini daya ba wai tara zai yana raba musu damka damka ba a'a ka bi tabbata ba kwano uku ba ka iya ba mutum daya ka iya ba kuma mutum biyu amma ba sharadi bane sai ka rarraba musu yadda a ce kowa sai ya samu a ka iya hadewa a ba mutum daya to wannan a takeice kenan dangane da abin da ya shafi zaka ta tafi da kai wanda take kan dukkaninmu tana kan mu musamman wanda ya mallaki abin da zai bayar idan mutum ya mallaki abin da zai bayar kafin a juyi idi bai da abin da zai ci sai wancan ya kamai zakar fiddakai wancan ya kamai sai ya zama ya mallaki abin da zai ci a ranar idin har sai rara to shi ma kuma sai ya kokari ya fitar wa kansa da kuma wanda suka samu daga cikin iyalan shi almuhimmi hikimar shari'a ya zama ranar idi kowa yana cikin farin ciki kowa yana da abin da zai ci babu wanda ma'ana zai tashi yana neman abinci dan ya rasa abin da zai ci to sai abin da ya shafi idi kalmar idi kalma ce ta larabci tana nufin abin da yake maimaituwa abin da aka saba da shi kuma yana maimaituwa kowace al'umma tana da idinta kuma idi shi'ar ne alama ce ta kowace al'umma shi yasa mu wannan al'umma ta musulmi aka hana mu kwaikwayon arna cikin idin su manzo Allah yana cewa inna li kulli qaumin ida wa hadha iduna kowace al'umma suna da idi mu wannan ne idin mu kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ya samu suna da wasu ranaku guda biyu da suke walwala a cikin wannan ranakun suna wasa suna yin idi da manzon Allah ya zo ce waɗannan kwanaki wani kwanaki ne kuma guda biyu haka suka ce ai kwanaki ne da muka saba tun jahiliya muna yin idi muna wasanni a ciki sai manzon Allah ya ce to Allah ya canza muku wanda ya fi sa alkhairi shine karamar sallah da babbar sallah da haka kai musulmi in ka cire juma'a baka da wani idi sai karamar sallah da babbar sallah kin sa idin kirismeti ba na musulmi bane idin da za a yi na maguzanci ba na musulmi bane duk wani abin da za a yi na idi domin idi wani abu ne da yana da alaka da addini da shi'ari na al'umma kamar yadda malamai suka yi bayani wannan rana ta idi rana ce mai girma ba wai kurin a shari'a walwala kurin da kai kawo shine abin da za a a'a tana da girma tana da kuma hukunce-hukunce da suka shafe ta na farko dai haramun ne mutum ya azamci ranar idi haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana azimtar ranar idi karama da babbar sallah ranar yanka wannan hadisi yana cikin sahih muslim ko ga anan za ku gane kuskuren wanda za a yi sallah su ki yin sallah sai su busu ga wata ba to kuma randa musulmai suke yin sallah ran ne ranar sallah a wajen Allah madaukakin sarki dan haka wanda ya azumi a ranar ya aikata haram sai dai kamar yadda zamu ji ita karamar sallah ana son mutum kafin ya fita idi ya ci wani abu ya ci dabino mara in ba dabino ya ci wani abu babban sallah kuma ana son sai mutum ya dawo sannan zai ci hukuncin sallar idi ita sallar idi wasu malamai sun tabbata cewa wajibi ne dukkan musulmi balige akili ya je sallar idi in dai ba uzuri ne da shi ba wanda shari'a ta yarda da shi wannan shine mazhabin ahnaf hanafiya shaykhul islam ibnu taymiya shi ma akan wannan ya tafi dalilin suka ce manzo Allah bai taɓa barin idi ba ko da rana daya sannan kuma Allah ya bada umarni ya ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka ma'ana sallar idi kenan wanhar ka soke a gan adayarka ko abin yankanka suka ce wannan umarni ne to ta za a ba umarnin Allah kuma sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a fitar da mata zuwa idi yan mata da mata ce har masu al'ada manzon Allah yake a fitar da su sai dai kada su yi sallah su koma gefe su nisanci inda ake yin sallah dan su halarci alkhairi tare da musulmai suka ce in banda wajabciya manzon Allah zai ce kowa ya fita har mata har yan mata har ma aka ce ya rasulullah ɗayan mu bata da mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yar uwarta ta bata aro litulbisuha ukhtuha yar uwarta ta bata aro suka ce duk wannan yana wajibi ne wasu malamai suka tabbata cewa a'a fardu kifaya ne ba wajibi bane in wasu suka ya dauke a wasu ba wajibi bane akan kowa da kowa wasu malamai suka ce a sallar idi sunna ce muakkada kamar mazhabin malikiya da shafi'iyya suka ce sallar idi ba wajiba bace sunna ce mai karfi dalilin suka ce banda salloli guda biyar din nan ba salloli da aka wajabta mana dan haka babu wani dalili da mutum zai ce sallar idi wajibi ce in mun kalli dalilan duka waɗannan bangarori za mu ga masu cewa wajibi ce dalilan suna da karfi don manzo Allah bai taɓa barinta ba kuma ga umarnin da ya bayar na a yi umarni a fita hatta mata manzo Allah ya ce a fita da su dan haka in kana da hali ba ta kowa za ka je idi ka kwashi gidanka gaba daya maza da mata yara da manya manya da kanana maza da mata kowa a tafi da shi inda hali in ba hali ne to kaga la yukallifullahu nafsan illa wusaha ba za a ce dolen dole ba amma inda hali to kowa a fita da shi zuwa wannan idi din suka ce sallar idi kamar yadda muka sani raka'a biyu ce raka'a biyu za a yi kabbara a raka'a farko za a yi kabbara guda bakwai raka'a ta biyu za a yi kabbara guda biyar waɗannan su ne rukun inda ake yi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratu qaf da iqtarabatis sa'a kamar yadda yazo a cikin hadisi a cikin sahihi muslim kuma sannan ya inganta wani sa'in yana karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la da suratul ghashiya hal ataka hadisul ghashiya wannan sallar idi da kuma sallar juma'a shi ma hadisi yana cikin sahihi muslim dan haka kowanne liman ya karanta yayi in ma bai karanta su bai karanta wasu yayi a gabanin sallar idi ba a yin nafila ba a yin nafila kamar yadda bayan an gama ba a yin nafila sai dai ana yin huduba bayan an yi sallar idi akwai wanda suke yin huduba gabanin sallar idi wanda an samu tun a wancan zamani Abu Sa'id al-Khudri da ya ga Marwan zai yi ya hana shi ce kun canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi manzon Allah abinda yake yi shine yakan yi sallah sannan ya huduba sauraron yin hudubar idi din abu ne mai kyau amma ba wajibi bane yana da kyau mutum ya tsaya ya saurara domin a lokacin liman zai faɗi hukunce hukunce da abubuwan da ya kamata a kiyaye amma in mutum bai tsaya ba to sallar shi ta yi mun yi bayani cewa hatta mata za su fita wannan idi din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata to akwai ladabbai kuma abu na farko wanka yana cikin ladabin sallar idi yin wanka gabanin mutum ya fita kuma in salla karama ce wannan sallar da muke tinkara to mutum ya ci dabino ya ci mara kamar yadda yazo hadisin Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarati manzo Allah baya fita ranar sallah karama har sai ya ci dabinai wa ya'kuluhunna witran yana cin su witri ma'ana uku ko kuma biyar ko bakwai shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci ma'ana witri in mutum bai samu dabinan ba sai ya sha ruwa ko ya ci wani abu dai dan dai a tabbatar cewa ba azumi ake ba dan kada wani ya ci shi ba zai ci ba sai an sako idi dai yana ganin cewa zai samu lada cikin wannan abin da yake yi babu lada a ciki bal ma to ake daga riyawa ya sanya wani abu a cikin ta amma zuwa karamar babban sallah to sai ake sai ka dawo ka ci wani abu sai in za a tafi ana so ya zama ana tafiya ana kabbara Allah ya ce walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun ana tafiya ana kabbara kuma kabbara bayyana ta ake yi ana yin ta da sauti ta yadda kowa yana ji kamar yadda Abdullahi dan Umar yake yi zai je ta yi har sai ya je ya yi sallar idi wannan kabbara tana fara daga ran da aka ce an ga wata misali da yau azumin mu 29 muna kaiwa aka ce an ga wata to wannan kabbari lokacin su yayi kuma yadda ya inganta shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar لا اله الا الله الله اكبر والله اكبر ولله الحمد wannan shine abin da yazo daga Abdullahi dan Mas'ud yana yi haka nan Ibn Abi Shayba ya rawaito kabbara kana yin ta guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sannan an samu dai daga Abdullahi dan Mas'ud wani sai yana cewa Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahi alhamd. To duk wanda mutun yayi yayi tun daga daren idi mutun zai fara wannan kabarbari har gari ya wayi har yayi wanka kuma ya fita ya tafi idi yana wannan kabbara har sai liman ya fito an yi sallah an gama. To wannan kabarbarin da ake yi kenan a cikin wannan lokaci yana cikin abin da shari'a ta zo da shi. Yana cikin abin da shari'a ta zo da shi daga dubban idi akwai taya murna. Taya juna murna. Domin me domin kammala wannan ibada din ya inganta cewa daga Jubair ibn Nufair yana cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama in suka hadu ranar Idi sashin su yana cewa sashi taqabbalallahu minna wa minkum ko taqabbalallahu minna wa minka taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba da gurin mu ya karba da gari ma'ana suna wa junan addu'ar Allah ya karba to wannan ba laifi kamar mu ma yadda nan al'adar mu ta gudana to an gaisa ana cewa barka da sallah to Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana wannan babu laifi ba wai dan laifi mutum ya amfani da wancan lafazin ba mutum ya ce barka da sallah Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana babu laifi a cikin wannan to da haka yana cikin abin da ake yi irin wannan tahniya din duk wani abin farin ciki in ya samu musulmi ba laifi a taya shi murna kamar yadda aka samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna yi daga cikin ladabban idi akwai ado ana son mutum ya kwalliya ya zo a hadisi sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya ga wata tifa ta al-harir ana sayarwa a bakin masallaci suna tare da manzo Allah sai ce ya rasulullah ka sai wannan tufan mana kai ado da ita in kayi baki ko kuma ranar idi suka ce mahallin shahid ya ce kai ado da ita in kayi baki ko ranar idi sai manzo Allah ya ce to ai tifar tufa ce ta wadanda ba su da rabo ma'ana tufa ce da baya halatta namiji sanya da haka yasa manzo Allah bai dauka ba sai nuna fadin shi cewa kai ado da ita dan kayi baki ko ranar idi yana kenan abu ne sananne a gurin su akan yi ado a wannan ranaku din da haka mutum in yana da tufar da tafi ko wace kyau sai ya sanya ta in ya danga sabo fa ni'ima in bai da sabo to sai ya samu tufar da tafi kyau ko wace irin tashi sai ya sanya mata kuma waɗanda za su je idi su kuma ba za su yi ado ba za su sanya hijabi za su rufe adon su domin yanzu za su fita zuwa idi hukuncin mace kuma in za ta fita shine ta fita cikin hijabi ba tare da ta fita cikin ado ba da haka waɗanda suke da ƴaƴa mata idan sun kai munzalin girma to su lura da wannan su lura da hijabi za su sanya ba wai guntun gyalaba sai dai in yara ne kanana sannan kuma su lura da irin shigar da za su yi saboda mai gurin ibada za a je da haka anan ba a buƙatar su nuna adon su amma in yasu ne to babu laifi dan sun nuna adan su ga junan su ana son mutum in zai tafi idi in kusa ne ya tafi a kafa in kusa ne ya tafi a kafa ya dawo a kafa amma in nesa ne ba yadda zai tuba da yafi dan yawo abin hawa amma in kusa ne to manzo Allah yakan tafi a kafa kuma wajen tafiya din ana son mutum ya canza hanya dan ya zo a cikin hadisi daga Jabir ibn Abdullah yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza kana yawm eidin khalafa at-tariqa wanda Allah ya kasance in ranar idi ne yana canza hanya da haka ana so in ya bi ta nan to ya dawo ta can hikimar wannan malamai sun ta kokarin su faɗi hikima wasu suka ce a amfanin canza hanya din saboda hanyoyin guda biyu su mai shi da ranar tashin alkiyama kaga ya tafi kan wannan hanya yana kabbara kaga duk wani dutse da wata bishiya da wani abu duk sun ji yana kabbara yayin da ya dawo ta wannan hanya su ma sun ga dawo shi za su yi mishi da ranar tashin alkiyama wasu kuma suna cewa dan alkhairi ya yadu ya bi ta nan ya yi mutanen wannan hanyar sallama da ya dawo ya da can ya yi waɗancan sallama to kun ga a ranar da alkhairi ya yadu wasu suka ce dan a bayyana sha'air na musulunci wasu bita ta nan wasu dawo ta nan wasu bita ta nan ma'ana duk dai gari ya ɗauka a gane sallah ake yi wasu suka ce ma an yi ne dan munafiki su ji haushi saboda za su ga mu'mini na ta fita sallah suna farin ciki da Allah ya ba su ikon gama wata ibada da haka musamman a Madina akwai Yahudawa to suka ce yana cikin hikimar canza hanya almai dai wannan malamai ne suke ta fadar irin abubuwan da suke gani na hikimar canza hanya yayin da aka je idi za a dawo wannan canza hanyar ba wai lalle sai ka canza hanyar gaba ɗayan ta tun daga farko har ƙarshe ba riƙila titin da zaka bi zuwa masallacin idin kwaya ɗaya ne amma in titin da zaka shiga gida yana da fuska biyu to da haka kaga kenan wannan babban titin ka biyo da kobar ka buga ka taho zaka je UK new side sallah kun ga titi ne kwaya daya don ka jawo ba za ta kula maka a ce sai ka zabe wuce wani guri ba ka iya dawowa ta kanshi in ka je layin da zaka shiga lungun yanka kuma yake canza hanya din ka fita ta dama sai ka shiga ta lungun kuma da yake hagu ko na bayan gidan kaga an samu canza hanya din a ciki ba laifi a idi idan mutum yana da hali ya faranta wa ƴan uwa musulmi rai ta hanyar yin abinci da ba da shi sadaka wannan al'ada da iyaye suke yi ta yin tuwon sallah a fito da shi mutane su ci a kuma raba makuta ga wanda yake da hali abu ne mai kyau zai samu lada a ciki domin rana ce ta barin ciki kun ga yana cikin hikimar cewa ai zakafin da kai dan a wadatar da mutane ba sai sun tafi bara ko roko ba to wanda yake da hali ba da yaje dafa shinkafa inda hali ya sa nama ya abinci mai kyau sai a kawo mutane waje su ci kuma makuta ma a ba su musamman waɗanda aka san mabukata ne tunda yanzu zai yi wa ranar idi din wani gidan kaga an tashi a ranar idin an je an daba abin da za a ci in ka dan zuba wannan abinci kai musu babu shakka za su ji dadi kai ma kuma zaka samu lada kai niyya mai kyau ka bayar saboda Allah madaukakin sarki daidai gurgudu babu laifi rana ce ta farin ciki babu laifi a ranar idi ayi wasanni a nuna farin ciki ta hanyar abin da za a ci ya zama mai kyau ta hanyar abin da za a sha ya zama mai kyau ta hanyar yin wasanni da shari'a ta halatta kun ga yazo a hadisi wasu daga cikin mata suna yin kida suna buga mandiri a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan shi ranar idi lokacin da sayyidina Umar ya hana su manzo Allah ya ce kyalisu kowane mutane suna da idi mu ranar idi muni dan haka wannan ya danganta ga mata ma'ana mata su kidan shantu ranar sallah a ciki su ba tare da waka ta batsa ba ba tare da nuna tsareci ba babu wani abu ko kuma ya zamana sun kida mandiri a ayyu su maza kuma zauna su yi kalmomi mai kyau na hira da walwala ba tare da saba shari'a ba duk wannan wani abu ne da babu laifi a cikin idi ubangiji Allah madaukakin sarki ya raya mu ya ba mu ikon kiyaye waɗannan ladabbai ya karba abinda muka gabatar a cikin wannan wata mai albarka abinda ya zama kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana kamar yadda muka faɗa yau ne zamu tsaya mu rube wannan tafsiri sai kuma wata shekara idan Allah ya kai mu da rai da lafiya da farko godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shine abin godewa da farko shine abin godewa da ƙarshe muna godewa Allah da ya raya mu ya ba mu dama ya ba mu iko muka gudanar da wannan ibada tare da kuma bibiyar ma'anonin littafin sa mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki muna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana daga fadalarsa dan haka godiya farko da ƙarshe ta tabbata ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin abinda manzo Allah ya faɗa cewa wanda baya godewa mutane to baya godewa Allah man la yashkurun nas la yashkurullah duk wanda baya godewa mutane to baya godewa Allah irin wannan abu irin wannan tafsiri ko irin wannan karantarwa abine da ba zai yi ba dole sai ne taimakon mutane da dama akwai na zahiri akwai na koyi ba yadda za a yi liman shi kadai ko malamin shi kadai ya gudanar da tafsiri irin wannan ko karatu irin wannan dole akwai gudunmuwar wasu to kamar yadda muka saba ba suna zamu ambata ba domin cikin ambatan suna za a iya mantawa kuma shi dan yana kewayawa tsakanin mutane sai wani ya ga cewa an ambaci wani shi ma ya kamata ambace shi ba ambace shi ba to sai ya zama shi dan ya samu kafa to amma mukan yi dunkulalliyar ishara yadda kowa zai shiga ciki abin na farko bayan godiya ga Allah madaukakin sarki to sannan muna mika godiya ga kwamiti na wannan masallaci mai albarka ko kuma mu ce kwamitin gudanarwa wanda suke gudanar da al'amuran wannan masallaci gaba daya tun daga malaminmu Prof Muhammad Sani Umar Musa rijiyar lemu har zuwa waɗanda suke tare da shi tun daga limamai da ladanai masu kiran sallah da masu tsaftace masallacin gaba daya da waɗanda suke kula da tsaron masallacin gaba daya to muna mika godiya ga kowa da kowa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi godiya zuwa ga ƴan agaji na masallaci masu sa uniform da wanda ba sa sa uniform da kuma jami'an tsaro zamu ga tunda muka fara tafsirin nan alhamdulillah muna samun gudunmawa daga hukumar ƴan sanda musamman wannan division da yake tare da mu a nan rijiyar zaki sukan aiko mana ƴan sanda su zama tare da mu wajen sanya ido dangane da zirga-zirga da kai kawo muna mika godiya gare su da dukkan sauran ma'aikata da jami'an tsaro wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba muna mika godiyan magare su muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abu cikin mizanin ayyukan su godiya ga wadanda suke yada karatun tun daga wanda suke dauka anan gaba muna ganin ga camera ga live da ana yi ga kuma camera ana dauka to muna godiya ga wanda suke wannan hidima din kamar yadda muke godiya ga wadanda su kuma in an dauka karatun an tura group kuma sukan dauka su ma su tura sai ga Allah kadai san iya inda yake tafiya muna da yin karatun anan ne amma sai kaga da zara an gama karatun an sake shi sai kaga ya tafi wurare da dama cikin kasa da wajen kasa to wanda suke wannan wadanda muka sani da wanda bamu sani ba muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba su lada akwai sautul haqqi da suka dauki nauyin sanya wannan karatu a gidan rediyon aminci kullun 11 na rana zuwa 12 ana sanya wannan karatu da muke yi Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya wannan aiki nasu a cikin mizanin su akwai wani bawan Allah wanda duk shekara idan muna wannan karatu shi kuma yana fatasko a jihar Yobe kenan shi yana daukan nauyi ana sa a FM na garin fatasko shi ma duk shekara sai yayi wannan har zuwa yanzu in kace in faɗi sunan shi ban san sunan shi ba amma dai na sani ta hanyar wani mutum guda ɗaya da ake tura masa shi kuma yake tura masa shi kuma yace a tura gidan rediyo a sanya wannan karatu wala Allah akwai wasu bamu san su ba to duka muna roƙon kowa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya ga mahalatta waɗanda suke halartar wannan karatu da wanda ya zo sau ɗaya da wanda ya zo sau biyu da wanda tunda aka fara domin mahalarta karatu sukan ƙara wa mai karatu ƙarfin gwiwa domin in ya san akwai waɗanda suke amfanuwa da ɗan abin da yake gabatarwa to wannan zai ƙara mai ƙarfin gwiwa duk wahala duk rintsi zai haƙuri ya zo ya yi tunda ya san akwai wanda suke amfanuwa da haka su ma suna ba da gudunmuwa ta hanyar ƙarfafawa a mai yin tafsiri din da haka muna miƙa godiya gare ku dukkan ku ƴan uwa waɗanda suke mahalatta na wannan tafsiri akwai wanda ya aiko da Qur'anai aka raba akwai wanda suka sa mana magunguna na warsa har karo biyu an ka daga wani guri kuma aka sake kawowa dai to duk muna miƙa godiyan mu gare su Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kila akwai waɗanda ya cancanta ambata amma ban ambata ba saboda ɗabi'a ta dan adam ina fatan duk wanda ya bada wata gudunmawa wajen ganin wannan tafsiri ya samu komin kankanta gudunmawar muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan mu da muke Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu ya sanya wannan tafsiri ya zama sanadin shigan mu aljanna ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah madaukakin sarki kuma ya raya mu zuwa Ramadan na gaba da na gaba da na gaba da na gaba Allah ya raya mu magana Ramadan da yawa kuma mu dace a cikin da yin ibada da Allah zai karba Allah ya ji kan magabatan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke neman addu'o'i tun daga wanda suke nan har waɗanda suke gida har waɗanda suke wani guri to muna roƙon duk mai wata bukata ta alkhairi Allah ya biya masa dukkan wani wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ya biya masa Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran anan zamu tsaya Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.